sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mai bayar da shawara kan harkokin tsaro ga gwamnatin Amurka Jack Sullivan ya gaya ma manema labarai a fadar White House jiya Juma'a cewa Rasha na iya mamaye kasar Ukraine cikin sati guda. Muna ta ganin yadda Rasha ke rurrutu al'amarin, ciki har da isowar wasu ƙarin sojoji akan iyakar Ukraine, a cewarsa. Ya yi kira ga Amurkawa su fice daga Ukraine cikin sa'o'i 24-48. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da shugabannin Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Poland, Romania, Burtaniya da NATO da kuma kungiyar tarayyar Turai jiya Juma'a game da Ukraine, a cewar jami'an fadar White House. Tun da farko a jiya Juma'a din, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gargadi kan yiwuwar Rasha ta kai hari a tabakinsa a kowane lokaci daga yanzu. Sannan ya yi kira ga Amurkawa da su fice daga kasar ta gabashin Turai ba tare da bata lokaci ba. Blinken bai yi cikakken bayani ba. Shugaban lardin Ontario a kasar Canada, Premier Doug Ford, ya ayyana dokar ta ɓaci jiya Juma'a saboda zanga-zangar da direbobin motocin dakon kaya ke yi kan wajabta rigakafin corona da aka yi. A tsawon makonni biyu da suka gabata, ɗaruruwan direbobin motocin dakon kaya sun yi cinkus a hanyoyin da ke wajejen gidan Majalisar Dokoki a Ottawa, babban birnin kasar. A baya-bayan nan sun killace gadar Ambassador Bridge da ta haɗa Canada da Amurka. Ford ya ce zai sa gwamnatin lardin ta yi zama a yau din nan Asabar saboda a tabakinsa ta bayyana baro-baro cewa direbobin motocin da kon kayan na karya doka saboda katse muhimman madafun ci gaba da suka yi. Hukumomin Taliban a Afghanistan jiya Juma'a sun ce sun sako wasu 'yan jarida na kasashen waje da takwarorin aikinsu na kasar a tabakinsu bayan mun tantance ko su waye. Wannan sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya ya tabbatar da tsare 'yan jaridan a Kabul, babban birnin kasar. Yana mai cewa suna aiki nema hukumar ta agaji kuma ana kan ƙoƙarin sako su. Muna farin cikin tabbatar da sakin 'yan jarida biyu a Kabul da ke aiki ma hukumar UNHCR da kuma 'yan kasar Afghanistan da ke aiki tare da su, a cewar hukumar ta kula da 'yan gudun hijira da daren jiya Juma'a. Dokar fa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mutane akalla 8 sun mutu a wani samaman da 'yan sanda suka kai a wata unguwar matalauta a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil jiya Juma'a, a cewar hukumomin 'yan sanda. Samaman wanda aka kai a unguwar Vila Cruzeiro Favela an yi shi ne da haɗin gwiwar 'yan sandan hukumar kare haɗura da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma. Jami'an tsaro sun kwato manyan bindigogi da ƙanana da nakiyoyi da kuma ƙwayoyi da dama. Bisa ga wani hoton da aka saka a shafin Twitter na 'yan sandan kwantar da tarzoma, kafafen yaɗa labaran wurin sun ce an rurrufe makarantu da ƙananan asibitoci da dama saboda buɗe wutar da aka yi ta yi. Jiya Juma'a, mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga mutanen Habasha da su tsagaita wuta, su maido da yarda tsakaninsu, sannan su fara ɗaukar matakan sulhu. Yayin da tashin hankalin da ake yi a arewacin kasar ke ci gaba da haddasa wahalhalun gaske ga farar hula. A ganina, babu yarda da juna a Habasha, a cewar Amina Muhammad ga manema labarai a harabar Majalisar Dinkin Duniya. Ta ƙara da cewa, muna buƙatar samo hanyoyin da za mu tallafa ma kasar ɓangaren shugabanci da kuma mutane don su samu hanyar sake gina yarda tsakaninsu da kuma sake maido da zaman lafiya tsakanin jama'arsu. Nils van der Pro na kasar Sweden ya sake ɗorawa kan tarihin da ya kafa yayin da ya ci lambar zinarinsa ta biyu a gasar Olympic ta lokacin sanyi da ake yi a birnin Beijing na kasar China, a tseren kan ƙanƙara ko speed skating a turance na mita 10,000 na ɓangaren maza. Cikin minti 12:30 ya gama, inda ya tunkuɗe tarihin da ya kafa na kammalawa cikin minti 12 da daƙiƙoƙi 33 a shekara ta 2021. Patrick Royce na ƙasar Netherlands ya ci lambar azurfa, a yayin da kuma David Gaetto na ƙasar Italiya ya ci lambar tagulla. Tun da farko Foyle ɗin ne ya ci tseren mita 5,000.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkanmu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri, ya wurin naku.
Lafiya lau ya New York. Ya
wannan yanayi.
Kai kukan sanyi sai kuma Allah ya taimaka aka samu dan zafi kuma.
Abin ne ai on and off. A samu dimi ana nan kuma ka ji sanyin nan malam ya kazanci.
Ai ko mun gode Allah har ya zama kamar mun shiga lokacin zafi gaba daya.
Haka ne.
Yanayi ya canza. Amma kar kuma a ce canjin yanayi na shirin dusar kankara ne.
To dama hakan yakan yi. Ana sai da ka fara jin dimi to ka san abin da zai biyo ba.
Allah kare mu.
Amin, 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 amin.
Allah ya kare mu. Wai akwai wata tambaya da muka yi baba
to
a cikin shirin lafiyarmu. Aka ce masu binciken kimiyya suna neman waɗanda za a sa su a yanayin da za su kama corona da gangan domin a yi gwajin a iya sarrafa wani maganin da zai iya magance corona nan da ta kama ka, ka ji kamar ɗan nauyin jiki kawai kake ji ba za ta kwantar da kai ba. Aka ce wai tambayar da muka yi ta ce baba in kai ne za ka yi da a ɗura maka corona da gangan a yi gwajin kimiyya.
Me yi ladan da zan samu?
Aka ce rayuka mana baba. Shi ne ladanka.
Gaskiya ne.
To na san ansan ka. Dan jin wannan ansan na san.
Ni ban bada ansa ba, tambaya ne kawai dai.
Ai ban bada ansa ba. Ita kanta ansa ce. To mama, makon da ya shige ba za ka rasa ganin hoton Sarfilu ba ya
na gan shi ai da amawa ne kunne biyu
ya tsara gida ce shine dan bakoyan
ya kuma ai shine Washington ne
ka saurara sai ka zo amma ga dokin da za ka hawo a DC
sai kware ku ai
ma ga kuma dogara wanda za su kike waye ka karamin bakoyan DC
ai na DC shi wadan ba shi da dogare ba
Kila
Hafiz ya tsaya matsayin dogarin sa amma ni
wau keke muna mika gaso fata alheri da bangajiya ga yan uwa da abokan arziki da suka halarci bikin nadin wannan sarauta dan bakoyan gumel ta Alhaji Muhammad Hashim Allah ya saka da alheri Allah kuma sa an isa gida lafiya
ko ba amin summa amin amin summa amin in yazo mun duba ai ba wani abu bane wani dan lada ne zafi zai ba mun musaya masa a matsayin dogarawan sa
to shi ke da kada ji Sarfilu da dan karamin Sarfilu
to muna kuma ta iyalan marigayi Alhaji Awalo mai takalma da na marigayi Alhaji Baba Murtala dan Agundi na daurin aure ƴaƴan su Nafisa Awal Yusuf da angunta Dr. Kamal Murtala Faruk wanda za daura auren yau da safe nan kenan da misalin karfe 11 na safe a tsohon masallacin Jami'ar Bayero a Kano muna roƙon Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a tayyiba a wannan auren da sauran aurarekin da aka yi a yau da ma gobe
yawa to amin summa amin mutuka raba ko
takalbin kaza
mun mika gaisuwa ta'aziya ga masarautar Muradun domin rasuwar Hajiya Rabi Garba tambarin Muradun wato mai dakin mai martaba sarkin Muradun Alhaji Garba tambari wanda ta rasu ranar Alhamis sai kuma gaisuwar ta'aziya ga Bitrus Yila Kobans domin rasuwar mahaifinsu wanda shi ma Allah ya yi wa rasuwa ranar Alhamis Allah ya ji kansu ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen
to sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Dikko a Kumasi Yalwa na rasuwar Abdullahi Umar Dikko da aka fi sani da Audu Afafa wanda Allah ya masa rasuwa a ranar Talata aka kuma yi jana'izar sa a wannan rana a nan Yalwa sai kuma ta'aziyya zuwa ga al'ummar Yalwa baki daya da kuma masarautar sarkin Musangawa na Kumasi na rasuwa Alhaji Bawa da aka fi sani da Alabama shine kuma sardaunar gabi da Musangawa a Kumasi wanda Allah ya marasuwa a ranar Alhamis aka yi jana'izar sa a wannan ranar a nan Yalwa to Allah ya ji kansu duka da rahama ya kyautata makoma da sauran magabata baki daya mu kuma ya kyautata namu zuwa
amin summa amin to baba ka san babu cika masu sauraron mu suna jin sabbin mariyoyi ko na wakilai da muke da su sabbin
wakilai
Niger Kamaru da Ghana to bari mu mika gaisuwar fata alheri ga waɗannan wakilai a Nyame muna mika gaisuwar fata alheri ga wakilin mu Samari Rufi sai kuma a Difa wakilin mu Abubakar Isa a Maradi wakilin sabon wakilin mu Sani Tanko sai kuma a Agadas wakilin mu Mahmud Hamid to a kasar Kamaru kuma baba gaisuwar fata alheri ga wakilan mu Muhammad Batir Ladan da kuma Muhammad Radiu Damba sai kuma mu tafi Ghana inda muke gaida sabbin wakilan mu Hawwa Abdulkarim da ke birnin Accra da kuma Hamza Adams da ke Kumasi da fatar an tashi lafiya sai kuma daga masu sauraron mu a yau da kullum kuma gaisuwar fata alheri ta Ahmadu Manaja Bauchi daga Bauchi unguwar Karafin Madaki da ke gaida sarkin yakin Bauchi hakimin kasar Lame Alhaji Aliyu Yakubu Lame wanda ke garin Gumau na karamar hukumar Turo a jihar Bauchi da sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karafin Madaki da Hajiya Halima Yari da Danjuma Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Babalane da mai unguwar bayan bata a garin Bauchi Alhaji Tanko Ibrahim Magayakin Hardon Bauchi sai kuma Alhaji Balajoni wanda ke babban kasuwar Mudalawan
to sai kuma gaisuwa a bar Yahuce dake cewa ina gaida Zubairu Kuktu da Malam Magaji Yaldewo Tumu da Alhaji Jauro Chibi da Habibu Dalalin Shanu Giwa da Alhaji Ashiru Dambana Hanaroro Giwa da Comrade Malam Bafa Haruna Bajuga da Baba Yakubu Makeri da Grace Alheri Abdu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sakon gaisuwa daga wato Lawali Karewa na kungiyar Progress Radio Listeners Association Funakai Chapter Gombe gaisuwar Abar Yahuce da kuma sada zumunci dake cewa filin Abar Yahuce dan Allah a gaisar min da waɗannan mutane kamar haka to wanda farrake dade da kanmu da mu aka fara ya da cewa a gaida mun na gobma dan mutanen Ghana
to fa
da Aunty Grace Alheri Audu
a ce ya san gobma
da wakilin
lafiya
da wakilin garin Sagaru da kuma sakataren kasuwan siminti Ashaka da Alhaji Adamu mai jiran gado sarautar Sangaru wanda yake cewa insha Allahu yana jiran wannan gado da kuma wato daga Alhaji Sule na Yashi kuma turakin Sangaru Bajoga
to sai gaisuwar fata alheri ta Sani Muhammad Chindo zuwa ga Adamu Aliyu Ungulde da Sani Shaga Kofar Kaura Katsina da Ahmadu Manaja Bauchi da Bako FGGC Bauchi. Sai kuma gaisuwar Hafizu Balarabe Gusau, shugaban muryar talaka na jihar Zamfara, yace isa da sakon gaisuwarsa zuwa babban sakatare a fadar gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Abubakar Ja'far PPS da kuma Alhaji Abdullahi Sani Wamban Shinkafi da Alhaji Sufyan Bashir Yugudu Gusau da Honorable Abdullahi Isa Mayana Gusau da dukkan ƴaƴan muryar talaka da ke fadin jihar Zamfara baki daya da fatar an tashi lafiya
amin summa amin amma ba za mu fita jihar Zamfara din nan ba sai mun kawo wannan gaisuwar a bar Yahuce da sada zumunci daga Mahmud Salihu kauran nan moda jihar Zamfara yace gaisuwar farko ta kuce masu gabatar da shirin a bar Yahuce Aunty Grace da Baba Yakubu Makeri
yau kallon ba mu ta fito
abba adawatu sai kuma distinguished senator Sahabi Ya'u Kaura da honorable Ubaidullah Yahaya Kaura da kuma honorable Hafizu Balarabe Gusau da Alhaji Sanusi Walin Kaura na Muda da Atiku Bello mai siminti Kaura da kuma Mubarak S Yaki Gusau da Malam Ahmad Telan Gayu bakin kasuwan Kaura na Muda da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwan Kaura na Muda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwan Kaura na Muda da Malam Tsoho mai wankin hula Kaura na Muda da kuma Malam Nura Bala Vice Principal na Muda Secondary School da Engineer Sanusi Nasiru Ruwaya Baba Afnan da kuma daukacin ƴaƴan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da fatan suna cikin koshin lafiya mai gaisuwa Mahmud Salihu Kaura na Muda Zamfara
to madalla da fatar an tashi lafiya duka baba kamar yadda muke fada kullum komai kirkin ka ba ta gama kasuwa da gaisuwa su
ko ka dan kwa
ga burki nan a wannan babin baba, yau labarin da zan baka labari ne na wani mahauci a barikin soja.
Mahauci.
Mahauci, mahauci dai ka san mahauta ko?
Aye, na sani wanda mu makera mukan kira su mahaukata idan mun ƙara kaulasa ciki, amma to mu bashi a mahauci din.
To ka san mahauta wadansu mu a manumfashi mahauta za ka je ka same su ne a inda suke sai da nama,
kai
nama. Amma da na je Jos sai na tarar mutum zai iya zuwa ya sari nama ya rika yawo unguwa yana sayarwa.
Haka.
To shi dai wannan mahaucin ko a Ghana yake baba ko a manumfashi yake ko a Jos yake dai.
Shi ne mahauci ne kawai.
Shi ne mahauci ne wanda kuma idan kowace rana yana da abokan cinikinsa a cikin.
Haka ne, akwai kwastomomi.
Manyan abokan cikin kwastomomin su nan manyan abokan cinikinsa akwai wani komandan sojoji.
To
kowace rana shi mahaucin sai kai nama barikin sojoji gidan komandan sojoji kullun an saba da shi haka. Dautse ya same shi.
To
ya tashi ya tafi zai tafi bariki sai ya bi ta barauniya hanya. Maimakon shi yana neman sauri. Kila yana waɗansu suna jiran shi a can yana neman sauri sai ya yanke. Ya bi ta barauniya hanya a can inda ya shi bullan fararen kaya ba sa bi ta wurin sai sojoji. Wani wuri ne da kila yake da tsaro da fararen kaya.
Sai haka zan ne.
To da dai aka hango shi sojoji suka hango shi sai suka dasa mishi tsawa. Suna cikin uniform suka dasa mishi tsawa ba kai wane ne kai wane ne da yazo ya ce a ba ku gane da ni ba. Ai ni ne wane ina kawo ma wane haka nama ba ku gane da ni ba.
Wannan bai san zaman baliki ba ke da.
Ai ba sani ba sabo.
Ba sani ba haka yake.
Abba suka dasa mishi tsawon shi irin na sojoji suka ce mishi aje farantin nama nan aka sa shi da farko aka sa shi gwale ka san abinda aka san sojoji da shi ne sa mutane tsallan kwado.
Eh tsallan kwado din haka.
Yawwa. Ya tsallan kwado yana cewa baku gane da ni ba yana ta bada hakuri dai sai wani ya tsigo ya ce mishi to kaga abinda za a yi shine ya nuna masa wani tarin blow daga wani gefen aka an yi blow an tara shi blow din siminti sai ya ce mishi wai ya rika dauko blow din nan daga wannan wuri yana mai da shi
wani gefe guda haka
wani gefe daya ashe baba an tara blow 1,000 mahauci ya yi ɗauki bulo har kafafun shi ba sa iya ɗaukan shi.
Yo Allah da.
Yana ta kwasa bulo din nan baba daga cikin 1,000 ya ketara da bulo 800 sai ga komanda a cikin mota ya zo zai wuce. Ko da ganin komanda sai ya ce yawwa yan labai aka ce a me ya faru ya ce yan labai kaji ga yanda aka yi. Sai komandan ya dubi jami'an sojoji.
Eh ma'aikatansa.
Yawwa ma'aikatansa ya kira wani officer irin muryar sojan nan. Ya yi zo ya tsara ya
bushe. Ya tsara ya bushe a gabansa.
Ya ce mishi to ba komi abinda za a yi shine ku ya daina wannan aikin haka nan. Ne ya kira mahaushi ya ce ya labai. To ba komi dena haka nan ka bari.
Abinda
za a yi shine. Abinda za a yi shine waɗannan bulo da ka riga ka kwaso su nan bai da shi kawai. Bai da shi kawai. Ka bari ya gana. Ya daga cikin 1,000 baba ya dauko 800. Ai da kada komanda ya kare shi kare sa. Abin a wurin ya fi yace musu to ka maida shi sai kawai.
Eh ka maida shi da ka dauko su kawai ka rubu da wannan aikin gaje.
Wannan aikin ka kuwa zai ce maida su. To ya riga 800 wato zai 1,000.
Zai 1,100 shi da ke.
Amma mukun ya kare sa 200 ya huta.
Ya zo ne wai.
Wato baba, wai ina ne mahaucin nan ya zaka yi.
Kan kin san wani sa'ilin bayani a gaban soja ba kaman kana bata masa lokaci ne kaman zaka tada hankalinsa ne.
Ai Baba, ai ni wannan kwastomo mu da komanda ta kare.
Ba a da batu.
Ba su sake cin nama sai da su rika aikawa kasuwa.
Yau Bahaushe ya ga Bahaukaci.
Bahaushe ya ga abin da ya fi ƙarfi shi. To na ga malama Juli na ɗaga bana hannu sabili da aka tilasta fija birni da yanzu a madadin.
Baba Yakubu Bakiri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu. Da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.